بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود بوديان سبتك الله سبحانه وتعالى وندا تكين رحم الساعة دا أمين تي ورسا ya kawo mu wannan lokaci mai albarka, wato watan Ramadan na shekara 1434, wanda muke sa ran mu shige shi kowane lokaci, ko gobe ko jibi insha Allah. A wannan muni na Litinin 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1434, wanda ke daidai da 8 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Za mu fara abinda aka saba na karanta ayoyin Alkur'ani mai girma, gwargwadon hali da bayanin abinda Allah ya yassare na ma'anonin haka, musamman daga littafin da muka fara karanta shi shekara 4 kenan da suka gabata, ko in ce wannan shine darasi na 4 na fara wannan littafin tafsirin Sa'di tafsir Karim Ar-Rahman bi tafsir Kalam Al-Mannan. Wannan littafi saboda abinda Allah ya hore wa mai shi wanda ya rubuta shi na basira da kuma kokari na bayyana ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma, yasa muka sa wannan littafi, kuma alhamdulillah mun ga amfanin sa tun daga lokacin da muka fara zuwa yau. Shekarar da ta gabata mun tsaya dama a ƙarshen aya ta 213 na suratul Baqara. Za mu ga cewa dai ba mu nisa ba har yanzu a suratul Baqara, kuma na gaya mana tun shekarar da ta gabata babu damuwa a wannan, domin babban abin da ke ciki dama ba wai a yi gaggawa a gama ɗin ba. Mu yi ƙoƙari mu karanta ayoyin Alkur'ani kuma mu fahimce su, babba ma kuma fiye da haka shine mu yi aiki da su. Magabatanmu daga cikin tabi'ai suna ba da labari cewa idan suka karanta Alkur'ani a wurin manya-manyan malaman su, irin su Abdullahi ibn Mas'ud, wannan kamar da Abu Abdurrahman Sulami yake faɗi, sukan karanta ayoyi guda 10, ba za su wuce wannan 10 ba sai sun yi aiki da su. Na kaga ashe babban abu ba wai a gaggawa a gama ba, amma a karanta a fahimta, kuma sannan a yi aiki da abin da ke ciki na waɗannan ayoyi na maganar Allah subhanahu wa ta'ala. To wajibi mu yi yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu lafiya da rayuwa har zuwa lokacin da za mu ci gaba da wannan aiki. Muna fata kuma ya ba mu ƙarfin zuciya da haƙuri da juriya da wannan aikin ke buƙata. Allah ba mu ikhlasin duk abin da za mu faɗi, mu faɗe shi ba don a yaba mana ba, sai domin Allah ya yarda da shi ya ba mu lada a kai. Sannan kuma muna godiya ga wanda suke ta ɗawainiya a kan ƙoƙarin sadar da wannan karatu zuwa ga masu sauraronsa ta hanyar kafofin yaɗa labarai da dama, na ji da kunne da kuma na kallo da ji ɗin, dukan wanda suke da hannu a kan wannan aiki. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri ba tare da sai mun ambaci kowa ba da sunansa. Hakanan kwamitin da suka tsaya suke ta waɗannan ayyuka, a yi yawo a ɗauki karatun, a je a kai shi wurin da za a kai, da tsare-tsaren da suke da alaka da gudanar da karatu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo kowa sakamakonsa kuma sakamakon nan Allah ya sa ya zama aljanna ne ya hada fuskokinmu baki daya a aljanna anan kuma duniya Allah ya hada zukatanmu akan son Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abinda zamu Allah ya sa shine abinda Allah din ya yarda da shi Allah ya ba mu lada akai ya sa kuma ya zama mai amfani ga dukkan wanda ya saurara Allah ya sa ya fito daga zuciyar da yarda da ita kuma ya jefa ta a cikin zuciyar da ya yarda da ita kuma ya bata ikon aiki da abin da ta ji da kuma shi mai fadin Allah ya bashi ikon aiki da abin da yake fadi to kamar da na ambata zamu tashi yau insha Allah aya ta 214 ne fadin Allah subhanahu wataala am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum bismillah Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi da muka ji yana jan hankalinmu akan abubuwa da dama na farko daga cikinsu mas'alar ibtila'i da jarrabawa da Allah zai wa mutum a wannan rayuwa ta duniya jarrabawa ana nufin a jarrabe shi da wasu abubuwa marasa daɗi domin a yi masa tankaɗe da reraya a gane tsayuwarsa a kan addini daidai wa daida a gane yadda imani ya tabbata a zuciyarsa wannan yana cikin manya-manyan fa'idojin wato a jarrabi mutum jarrabawa kuma ta fi ƙarfi ga mumini duk da insha Allah za mu zo mu ji tasirinta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sassauta ta ga mumini din in an kwatanta da yadda wani wanda ba mumini ba yake aukawa cikin ta ko take aukuwa a kansa to Allah subhanahu wataala yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum shin ko kuna zaton cewa za ku shiga aljanna ne alhali kuwa kwatankwacin misalin da siffofi na waɗanda suka gabace ku ba su auku gare ku ba ba su zo gare ku ba su waɗanda suka gabace ku massatuhumul ba'sa'u tsanani mai yawa ya same su tsanani da kunci musamman na talausi wadarra'u da kuma cututtuka wazulzilu kuma aka girgiza su girgizawa ba girgizar ƙasa ba girgizar zuciya an girgiza zukatansu hatta ya ƙular rasulu har sai da ta kai manzan da ke cikinsu su waɗancan mutanen da suka gabata wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah wai yaushe nasara Allah za ta zo mana ne yaushe Allah zai taimake mu sai Allah ya bada amsa ala ku saurara inna nasrullahi qarib lalle taimakon Allah da nasarar Allah da tallafin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa mu'minai qaribun a kusa yake to shine nan mallan Abdurrahman al-Sa'idi yake cewa yukhbiru tabaraka wa ta'ala Allah yana ba mu labari anan annahu la budda an yamtahina ibadahu bis-sarra'i wad-dharra'i wal-mashaqqa cewa babu makawa zai jarrabi bayinsa da abubuwan faranta rai da abubuwan bakanta rai masu sa cuta da kuma tsanani kama fa'ala biman qablahu kamar yadda ya faru ya kuma auku ga waɗanda suka gabace su fa hiya sunnatuhu aljariya wannan jarabawar a jarrabi mumini a ga ko yana tsaye akan imani ko kuma akwai kokonto tare da shi sunna ce ta Allah subhanahu wataala mai gudana wadda ba ta yankewa a koyaushe Allah na jarabar bayinsa sunna ce allati la tataghayyaru wa la tatabaddal wadda ba ta canzawa kuma ba ta musanyuwa Allah madaukaki haka yake abinsa tun farkon lamari har zuwa yanzu don haka kar mu tsammanin cewa mutum zai shiga addinin musulunci ya kuma tsaya a kansa ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da kuma zai rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai azumi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa komai ya yadda irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya bar shi haka ba tare da an jarrabe shi ba dole za a jarrabe ka mutane wasu su zage ka wasu su ci ma mutunci ai maka izgili dube shi ku ganshi ba shi da kaza ba shi da kaza ai dan kaza ne shi ai masa ihu a jefe shi ai masa izgili a kore shi daga garinsu a kore shi daga gidansu a kwace matarsa a raba shi da aikinsa kasuwancinsa a durkusar da shi duk waɗannan abubuwa musibu ne da Allah subhanahu wataala yake wa bayinsa ba dan baya san su ba a'a sai domin ya jarraba ya gani yadda da kace kai da gaske ne ko ba da gaske bane za mu zo mu ji wasu ayoyi da malamin ya kawo mana tunda ya kawo su ba sai na yi azarbabi na faɗe su ba za mu karanta su a cikin littafin insha Allah to shine sai yake cewa anna man qama bi dinihi sunna ce ta Allah mai gudana cewa duk mutumin da ya tsayu da addinin Allah subhanahu wataala wa shar'ihi da shari'ar Allah la budda an yabtaliyahu to ba makawa Allah ya jarrabe shi in dai har zaka yi addinin Allah to zaka haɗu jarabawa duk wanda yake son ko duniya ta zama masa salin alin ba zai saba da kowa ba shi kowa dole ya yabe shi kowa ya yabe shi ce masa mutumin kirki don haka ya karkata nan kullun in yana tare da waɗannan yi addini irin nasu in yana tare da waɗannan yi addini irin nasu ba zai tsaya akan na Allah da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to zai gamu da musiba Allah ba zai masa irin wannan ma jarabawar sosai ba sai a ta masa istidraji ya ta halaka amma mutumin da ya tsaya kaifi ɗaya din nan addinin Allah kawai ya yadda da shi kuma bai yadda yayi wani abu ba sabanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki shirka ya ki bid'a ya bi karka ya ki ya karkace ya tsaya tsam akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ya sa ran cewa wai duniya za ta yi masa dadi domin dama duniyar ba gunjin dadin sa bane shi da irin su Allah bai zabi su ji dadi a wannan duniyar ba da za su ji dadi a wannan duniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji dadi a wannan duniyar amma ku duba ku gani babu wanda ya samu jarabawa a cikin mu nan irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu a garin su da aka haife shi makka saboda ya zo da la ilaha kafin ya zo da wannan sakon daga Allah duk mutanen garin sun yadda babu wanda ya kai shi aminci duk mutanen Makka sun yadda babu wanda ya kai shi gaskiya duk mutanen Makka sun gamsu da cewa bai taba cutar kowa ba akai wannan tamhidin akai masa shimfida amma da ya zo ya ce qulu la ilaha illallah ku fadi kuma ku yadda da kalmar la ilaha illallah kuma ku yadda ni manzo ne na Allah inji shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo musu da wannan sako sai mutane suka juye baya suka ki karbar maganar sa sai kadan waɗanda Allah yayi wa rahama a karkashin haka kuma aka jarrabe shi aka rika jifan sa aka rika korar sa har sai da ta kai an fidda shi daga garin nan nasu yayi hijira ya koma wani garin daban kafin nan kuma ya je wani garin ya je Taif kuruba abin da ya same shi mutane gida-gida sai da ya bi mutum gida-mutum goma ya roƙe su shi fa manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi a zo a karbi sakon nan da ya zo da shi a yadda da kar abauta wa kowa sai Allah kuma shi ba zai ƙarya ba daga Allah yake Allah ne ya aiko shi mala'ika ya zo masa da sako kamar yadda yake zo wa annabawa suka ji wannan zancen nasa amma suka ki yadda suka kore shi aka sa kattin gari ɗan daba suka kore shi har aka ji masa ciwo a kansa aka yi masa rotsi ya fito daga garin Allah ya turo mala'ika Jibrilu tare da mala'ikan duwatsu a roƙe shi in ya ga dama a halaka mutanen wannan wuri gaba daya amma yace a'a yayi hakuri yake cewa yana fata a cikin waɗannan mutanen Allah ya sa a tsatsan su a samu ƴaƴan su su zo su yaddada kalmar nan ta la ilaha illallah yayi wannan hakurin mutanen sa waɗanda suka yi imani da shi sahabbai kenan aka rika azabtar da su wannan ai masa bulala wannan a dauki dutse kato a dora masa wannan ai wannan a yanke masa rayuwarsa ta gudanar da yadda zai ci abincin sa wannan a ko a raba shi da aikin sa haka dai aka rika musguna musu har sai da suka yi hijira suka koma Madina kaga duniyan nan da dadi ne da ita wannan dadin Allah ya so manzon sa sallallahu alaihi wasallama yaji to ba da haka za a bar shi ba yazo ya zauna a Madinan suka biyo shi ake ta yaƙe akai Badr akai Uhud akai ahzab kuma wannan yazo musu da nasara wannan yazo musu da wahala har aka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakuri a gurin yaki aka ji masa ciwo aka sare shi kuma tunsa har sarkar sal abinnan wato abin yaki ya shiga jikin kuma tunsa sai da aka tsotso aka cire duk wannan kun san shi duk saboda me saboda wannan addini idan annabin Allah da Allah ya tabbatar da cewa shine shugaban shiga aljanna an jarrabe shi da wannan kuma kai menene ba za a jarrabe ka ba dan me zaka damu ka tada hankalinka ka rasa duniya saboda addini an kore ka daga gida an kwace mata an kwace kasuwanci me ya dame ka kai hakuri yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri to sakamakon shi ake duba ka dubar ka lura kuma har yanzu da gidan da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan duniyar sai ka kwatanta shi da gidan waɗanda duniya wani abu ne a gunsu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je har zuwa yanzu ka ganshi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karami ne in ka kwatanta shi da gidan kowa daga cikin mu nan wani idan aka ce wannan gidan iya wannan fadin za a bashi bai wannan din ba a ce iya filin wannan shine nasa a cikin rubu ya fada ta da hankali kenan da damuwa dan me za a bashi shi ko a nan wannan wuri da ka gani ya zauna da matansa guda tara a lokaci guda kaga wannan ya nuna mana me duniyan nan fa wallahi ba wani abu ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa da a ce wannan duniyar ta kai darajar fiffiken sauro inda ya duniya ta kai kimar sa a gurin Allah yace to da ba a bar kafiri ya sha mukurwa ɗaya ta ruwa ba a duniya Allah ba zai bashi ba domin in aka bashi wannan ya sha kamar ya samu jin dadi ya samu kwanciyar hankali ya samu wata natsuwa don haka ƴan uwa musulmi mu sa wannan abu a zuciyar mu duk mutumin da ya yarda da zai bi Allah to anan duniyar dai ba gidan jin dadin sa bane za a tsangume shi za a soke shi za a tuhume shi da abubuwa da yawa domin me haka sunnar addinin take tare da cewa kuma a ibtila'i ne karkashin sa akwai soyayya daga Allah akwai yarda akwai rahama kuma a ƙarshe akwai sakamako na shiga aljanna Allah ya bamu hakurin wannan jarabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma mu samu sakamakon ta mai kyau yace fa in sabara ala amrillah idan mutun yayi hakuri bi salamarin Allah wa lam yubali bil makarihi al waqifa fi sabili kuma bai damu ba shine walam yubali bai damu ba da abubuwan ki da suke tsaya masa akan hanyar da yake tafiya fa huwa as-sadiqu alladhi qad nala min as-sa'adati kamalaha to wannan shine mai gaskiya wanda sa'adar ma wanda ya samu daga sa'adar to mafi kamala kamalar sa'adar ya samu ma'ana irban da aka bashi na sa'ada na cin nasara da samun babban rabo kammalallan aka bashi saboda me ya yadda da addinin Allah yayi hakuri akan sa wa min as-siyadati alataha sannan wajen shugabanci Allah ya bashi alar da ake samun shugabanci menene abin da ke nufi da alar samun shugabanci in an ce ala shine abin da ta hanyar sa ake samun wani abu ko abin da ake amfani da shi ai wani abu nan Allah yana ishara ne zuwa ga wata ayat da yake bamu labari wanda daga cikin ta malamai suka yi istinbatin sabubba guda biyu wanda ta hanyar su ake samun shugabanci da jagoranci a cikin al'umma sabubban nan guda biyu sune hakuri da yaqini Allah madauki ya bamu labari waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu to a wannan ayar ce duk mutumin da yake son jagorancin al'umma ba ana nufin jagoranci na shugabancin siyasa ba jagoranci a addinance ya zama shine a gaba sai dai ai koyi da shi to babban abin da zai samu kuma sannan hatta na siyasar in Allah ya so sai ya bashi amma irin na tsarin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to alaihi bisabr wal yaqin ya samu hakuri da yaqini shi yasa yake cewa waj'alna minhum a'immatan daga cikin su muka sanya a'immatan shugabanni yahduna bi amrina suna shiruwa suna shiryar da mutane da umarnin mu da lamarin mu yayin me lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna masu sakankancewa da yaqini da ayoyin mu to wannan ita yake nufi anan don haka duk mutumin da ya hakuri akan ibtila'in da Allah ya jarrabe shi saboda addini ya jure bai yi fushi ba bai kunkuni ba ya rike kunkuni cewa dan me shi kadai Allah zai jarraba da irin wannan musiba Allah baya san wannan in an jarrabe ka to ka dauka cewa wannan sunna ce ta Allah kai hakuri Allah zai baka lada kuma akai to idan mutum yayi wannan to Allah zai bashi kammalalliyar sa'ada da cin nasara Allah kuma zai bashi wato a tsarin shugabanci zai bashi wannan a hali na hakuri wa man ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wanda kuwa ya sanya fitinar mutane da za su yi masa a duniya ya dauke ta ka azabillah kamar azabar Allah bi an saddatul makarihu amma huwa bi sadadi wato ta hanyar cewa miyagun abubuwa abin ki da suke aukuwa gare shi sai suka kange masa hanya ya dakata ya fasa bin addinin Allah saboda damuwa mutane sun sa shi a gaba to in yi wannan a wasannatul mihanu kuma bala'o'i da musibu suka tankwasar da shi an maqsidihi daga abin da yake nufi yana so ya bi hanya amma yana tsoron mutane baya so wai mutane su zage shi yana so ya tsaya akan addinin Allah amma baya so mutane su zage shi sai kaga dan kaza dan kaza dan kaza wannan abun sai yasa kuma idan an jarrabe shi mutane sun soke shi ko sun masa wani abu sai ya dauki abun kamar wata babbar azaba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya gama halaka to wanda yake wannan ya zama da irin wannan yace fa huwal kadhibu fi da'wal iman to wannan ƙarya yake a da'awar da yake cewa shi mumini ne da fatan kuna fahimtar wannan zance duk mutumin da zai zama tare da Allah yayi hakuri da halin da Allah ya jefa shi a ciki Allah subhanahu wa ta'ala zai karfafa masa zuciya kuma zai bashi sakamako mai kyau amma idan mutum ya zama tsoron mutane yake shi ba zai bi hanyar gaskiya ba saboda kar mutane su zage shi shi zai ba zai bi hanyar gaskiya ba saboda mutane za su rabu da shi shi ba zai bi hanyar gaskiya ba saboda ba zai samu shugabanci ba a gunta yana son ya samu shugabanci a duniyance yana so ya samu mutane su rika girmama shi da mutunci don haka sai ga in ya bi hanyar nan ta waɗanda suke bin gaskiya za a zage shi to yace wannan ƙarya yake a da'awar da yake yi cewa shi mai imani wannan ko kun ga ba tantama a wannan zancen in yazo yana ce maka shi mai imani ne to nan Allah ana gaya mana cewa wannan mutumin ƙarya yake domin me ya dauki fitinar da mutane za su yi masa kamar azabar Allah sai azabar Allah ko ita ce wanda idan mutun ya fada cikin ta ya gamu da musibar karshen musiba nan in wuta ya shiga babu fita idan dai da kafirci ya shiga in ba da kafirci ya shiga ba to ita kanta wannan shigar ba shiga ce da mutun zai fatan ya shige ta ko dan dan sakon daya mutun yadda a sa shi wuta jahannama ba ashe kenan kaga ba wani abu ne da ya kamata mutun ya kwatanta musibar da mutane za su dora masa azabar da mutane za su yi masa a duniya tsangwamar da za su yi masa akan addini ya dauke ta kamar ita ce karshen komai ka dauki cewa ba kai ne na farko ba abun wannan addini tunda ko ba kai ne na farko ba to ba za ka zama na karshe ba karshen abin da za a yi wa dan adam a nan duniya mutane su taru a ce za su azabtar da kai saboda ka bi addinin musulunci karshen abin da za a yi maka me kisa a raba ka da rayuwarka to idan aka raba ka da rayuwarka kuma sai me gun wa zaka gun Allah to ya kamata ashe kenan ka tuno wanda zaka koma gun sa ko ba dade ko ba jima wannan ko da kake tare da shi a nan duniya kuma bai mallaki komai ba ba shi da wuta ba shi da aljanna amma yana da sandan duka yana da tagobin sara yana da bindigar harbi shikenan abin da ya mallaka karshen ta kenan ko ba haka ba in ya raba ka da rayuwar nan to zaka je gurin wanda shi ma ya bashi shine ya bashi rayuwar in wani abu yake ji da shi a duniya Allah ne ya bashi za ku taru da kai da shi ku koma in kawai tsoran abin da ya mallaka shine zama a gindin bishiya a zagi wannan wannan duk da bakin yin wannan din duwa ya basu Allah ne to kai hakuri ka koma gun wanda ya ba wa kowa mulki ya ba wa kowa baki ya ba wa kowa makami na a cutar da kai ka hakura ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka samu kyakkyawan sakamako ka bi hanyar sa ka bi umarnin da ya sai ka bi wannan sai ka zauna lafiya da shi yafi maka alheri da ka kwadaitu akan ka zauna da mutane a duniya lafiya a lahira kuma ka yadda da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan in an haka ba ai dabara ba kuma babu hankali Allah ya kyauta mana mu rika fahimtar waɗannan abubuwa shine ce bi fa huwa al-kadhib fi da'wal iman fa innahu laysa al-iman bit-tahalli wala wat-tamanni shi imani fa ba wai burace buracen mu shine imani ba mutun yace a ni mai imani ai ina cikin ahlus sunna ya ta fada da baki wannan ba shine imani ba imani shine a ganka kana aikin da Allah ya ce ayi kana aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koyar wannan shine imani ba kawai ado ba ko a rika nuna shi wannan ai shine jagoran kaza ko shine kaza a ciki ai babban mutum ne a wuri kaza duk wannan kade da meka abinda dan adam zai fada a kanka idan ba gaske bane kai ka sani kuma Allah mahalicin ka ya sani don haka karka damu da mutum wai zai ce a kanka ko ya ba maka yace ai wannan yafi kowa ilimi kowa ne yafi tsoron Allah wannan duk da a wasa ce yake kyawun zaton sa ne la Allah yake maka kai kuma tsakaninka da Ubangiji ka san me kake aikatawa idan agun Allah ba haka kake ba to baka kyautawa kanka ba ma ka rudu da wannan abu don haka duk mutumin da yaban sa da sukan sa ba zai amfane ka da komai ba dan me zaka damu akan abin da yake cewa akan ka ka miƙe a tsaye ka bautawa Allah duk abin da za a ce maka baka damu ba wannan sai ka samu babban rabo sai ce wa mujarradin da'awa haka nan kuma imani ba shine kawai da'awa kawai mujarrada mutum kawai ce shi mai imani bane hatta tusaddiqahu al-a'malu aw tukadhiba har sai ayyukan da mutum zai aikata su za su gaskata wannan maganar da ya fada ta baki ta cewa shi mai imani ne ko su karyata shi mutum za a yi ta fada shi ma zai fada yana tare da masu imani amma kuma aikin da yake aikatawa shine zai nuna shin yana tare da masu imani ko kuwa baya tare da masu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana sannan malami yake cewa faqad jara 'ala al-umam al-aqdamina ma dhakara Allahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a wannan aya cewa al-ummomin da suka gabace mu shine al-umam al-aqdamin jara 'alaihim abubuwa sun gudana a kansu wannan abin da Allah madauke ba mu labari a wannan sura inda yake a wannan aya inda yake cewa massatkumul ba'sa'u tsanani na talauci ya shafe su ashe kenan talauci ba akan mu aka fara ba kada mutum ya zo a yanzu yayi ta kukan talauci ya hana shi addini zai samu hujja gun Allah ba hujja bace talauci ba kanka farau ba kuma ba kanka karau ba zaka tafi kuma za a ci gaba da talauci an yi talauci kafin ka zo kuma wanda yayi talaucin ya tafi Allah dai da yake dora wa mutane talauci shi kuma yana don haka ashe kenan jarabawa ce da zai dora mana mu rasa abu dan asalin bu'us shine shiddatul faqa wal haja abin da ake mai da bu'us kenan masdarin kalmar kenan jam'in sam shine al ba'sa abubuwa na tsanani shine malami fassara mana yace ai al faqr wato fakiranci talauci wad darra da kuma cututtuka ai al amrad fi abdanihim wato cututtuka a jikin su Allah ya jarrabe mutanen da suka gabace mu da cututtuka ya jarrabe su da kuma wato talauci yanzu ku duba ku ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan in misalan can da na bayar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha na ba mu labari a gidansa sai su ga wata jinjiri daya ya wuce na biyu ya wuce a zo na uku ba a ga hayaki ya tashi a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hayaki na cewa a kunna abu a dan bararraka wani abu a sa a baki ba a yi shi ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa manzon Allah ne wanda shi yafi kowa a duniya amma a gidansa an shiga wannan hali wata rana Abubakar da Umar sun fito suka nufo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka hadu da shi a hanya ya fito shi ma ise ina za ku je ne suka ce wallahi ba abin da ya fito da mu sai yunwa mun rasa abin da zamu ci yau tun safa ba mu kariya ba shine yace wallahi ni ma ba abin da ya fito da ni daga gida sai wannan abin da ya fito da ku wannan fa annabin Allah ya fi kowa daraja in yace a dauko masa duniyar nan duk dadin da ake ji na mulki da me a sa masa a gaban sa ya fanta ma ya ji dadi sai ai masa amma saboda Allah ya so ya bar shi da wannan ya bar shi ya kara nuna masa wannan makaranta cewa wannan duniyar fa ba ita ce komai ba ba ta da nufin komai ba ta da alƙadarin komai ba ta da darajar da za a je har ai wani fada da ta da hankali a kanta sai Allah ya bar shi da irin wannan yanayi din a zamanin sa saboda yunwa mutun zai dauki dutse ya dora akan ruwan cikin sa dan ya rika jin nauyi cikin yana wato dutsen yana danna cikin mutun yaje saukin yunwa ina yunwa za ta yi sauki idan aka ce ana jin ta to in ka dora dutse kawai ka dan ji wani nauyi nauyi kamar akwai wani abu a ciki wannan abun fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi wadannan yanzu akwai wanda aka jarrabe shi da irin wannan yuwar an yanzu to ku duba kuma sannan hadisin al-Khabbab ibn al-Arat wata rana yana zaune lokacin ana jarrabar mutane ana tada hankali ga masu imani ana fitinar mu'minai a Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai dakin Ka'aba sai ya samu Khabbab ibn al-Arat ɗaya daga cikin sahabbai sai yake cewa ya rasulullahi wannan hali da muka shiga yanzu ba ka roƙan mana Allah ka roƙi Allah mana ka roƙe shi kai mana addu'a a fidda mu daga wannan mummunan hali gidajen mu ba daɗi wannan an kore shi an raba shi da mata wannan an doke shi yau wannan ba abin da zamu iya samu ma mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam me yace masa sai ce ai waɗanda suka zo gabaninku akan zo da zarto zarto mai kaifi irin wanda kafinta zai sa ya yanka katako haka za a sa babba a tsaga kan mutum saboda imani ya ce la ilaha illallah can a zamanin baya fa kafin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a sa wannan zartan a kansa a kikar kikar a ja haka sai an raba shi gida biyu har zuwa kafarsa kawai saboda me saboda ya yarda da Allah zai bautawa shi kadai sannan yace za a sami kum wanda yake na karfe a rika kamar a taje maka kai to amma ba taje kan bane fata za a rabe a rede ta daga jikin nama fatar mutum a sa wani abu na karfe a rika rede ta ana yanke ta kamar da kake bare lemo haka yake bare fatar mutum saboda me yace la ilaha illallah zai bauta wa Allah shi kadai mun shaidi irin wannan mu a zamanin mu ba mu gani ba koda wasu sun gani sun ba da labari amma ba ko ina zaka ji irin wannan abun ya faru saboda imani ba don haka ashe kenan in har mutun ya yarda da Allah zai bauta wa Allah shi kadai to dole kuma ya hakuri da abin da zai same shi Allah mu dauki ya bamu abin da zamu iya hakuri a kansa kuma ya bamu sakamako mai kyau sai ce wa zulzilu kuma an girgiza su bi anwa'il min al-waqa bi anwa'il makhawif min at-tahdid bil qatl an girgiza su girgizawa ta zuci nan Allah maduki ya faɗa mana abubuwa guda uku. Kun ga an faɗi fitina ta bangaren dukiya talaushi kenan, an faɗi fitina ta bangaren jiki shine ad-dharra, to kuma akwai fitina ta bangaren zuciya tashin hankali a kimsa maka bala'i. Kaga wancan na farko shine massatuhumul ba'sa'u, kaga wannan bangaren talaushi dukiya kenan, wad-dharra'u bangaren jiki, wazulzilu kuma an girgiza musu zuciyarsu ta bangaren ai musu wato barazanar za a kashe su, za a zo za a same ka a gida a kashe ka, za a yi maka kaza, ai za mu haɗu da kai a kan hanya kaza. Duk wannan sai ka ga mutum ya rasa natsuwa, ya rasa kwanciyar hankali, ana neman ta wace hanya za a bi a je gu kaza, saboda abokan gaba sun ce za su yi kaza. Wannan duka nau'i ne na jarabawa iri-iri. Sannan sai ki ga mana wazulzulu bi anwa'il makhawifi min at-tahdid bil qatl wan nafi, ko a ce za a kore mutum, za a kore ka daga gari, za a kore ka daga gida, za a kwace mata da makamancin wannan, wa akhdhil amwali, a kwace dukiya, wa qatlil ahibbati, a kashe yaya, a dauki mutum a gabansa a dauko yayansa da matansa a rika yankawa. Ai ana yin wannan ba dan komai ba, dan a azabtar da shi tasa zuciyar, sai a sake shi kuma a ce ya tafi. Bakin ciki ya kullu mutum kamar ya fadi wannan din kawai ya sababa masa ya mutu. Ana yin wannan ko ba ai? Shi yasa zaka ga idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala dama ya hada zuciyarsa da ƴaƴansa da matansa, makiyansa sun fi harassa ta irin wannan gefen. A sami ɗaya, ko a ce za a yanka, ko a ce in ba kai kaza ba za a yi kaza. Duk irin wannan ana yi akan addini, ana yi akan duniya. To mutum ya yi haƙuri, duka jarabawa ce daga Allah, ya ce wa anwa'il madar, da kuma nau'o'i dai daban-daban na cutarwa, hatta wasalat bihimul halu, har sai da waɗancan na bayanmu ɗin hali ya kai musu, wa ala bihimul zilzalu, kuma wannan girgiza ta kai musu matukar, ila an istabta'u nasarallah, har suke ganin cewa nasarar Allah ta makar ba za ta zo ba. Shine istabta'u, in an ce istabta'a shay'a ya ga jinkirin abu bai zo da wuri ba. Mun gane? Yawwa, abu ya dakire bai zo da wuri ba. To in kana ganin abun bai zo ba, to shine ka faɗi wannan shine istibta'i. Suke ganin cewa nasarar Allah ta tsaya ba ta zo ba ta makara, ma'a yaqinihim bihi, tare da sakankancewa su cewa Allah fa zai taimake su. Kun ga wannan waccan maganar ta baya da muka karanta, ai ga ta nan kai, cewa hatta yaqulur rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ku ji fa ba sahabban ne suke faɗi ba, annabin na wancan zamanin shi da kansa yana faɗi, ce kai wannan bala'i, nasarar nan da Allah ya mana alƙawari wai yaushe za ta zo ne? Annabi akwai mai kokonto, akwai wani abu na kokonto tare da shi? Yana kokontan abin da Allah ya bashi na labari? To in kaga bala'i ya kai bala'i, har annabi zai ce ina ko wannan saƙo na Allah, ina alƙawarin Allah na cewa zai bamu nasara, ya akai har yanzu bamu ga nasarar bane? Kai ka san cewa bala'in ya kai duk inda zai kai. Don haka ashe wannan rarra shi ne Allah maɗaukaki ke mana cewa mu yi haƙuri, Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo ko menene ya dame mu zai zo ƙarshe, Allah maɗaukaki ya taimake mu. To shi ne sai yake cewa lakin li shiddatil amri wa dhiqihi qala, saboda tsananin abun da kuncinsa, har sai da manzon yake cewa fa shine ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu, suna cewa mata nasrullah, yaushe wato yaushe taimakon Allah zai zo? Falamma kana al-faraju inda shiddati, yayin da dama shi ko ita yayewar bala'i tana zuwa ne, dama takan haɗu ne dama da tsanani, in dai an samu tsanani to akwai kuma sauki zai zo. Wa kullama daqa al-amru tasaa, kuma duk lokacin da abu yayi kunci to a lokacin kuma zai budada. Wannan wata magana ce ta malamai, ka'ida ce ma gun malaman usulul fiqh, idza daqa al-amru tasaa, idan abu yayi kunci to kuma yana fadi. Me ake nufi da nan? Duk inda kaga abu ya kai bango, ya kai bango, ya kai bango, an tike shi, to a ƙarshen sa kuma za a juyo, kuma a bude kofa, kuma a samu sarari. Ma'ana kenan ashe ka yadda duk bala'in da zai same ka a duniya akan addini, ka samu yaqinin cewa daga Allah yake, ka samu yaqinin ba kai ne farau ba, ka samu yaqinin kuma ba ƙarshen lamari kenan ba. Me ma'anan ba ƙarshen lamari ba kenan? In abun ya kai tuka, ya kai tuka, ya tike tik, mai maka azaba ya maka duk abin da zai yi,
a ƙarshe in bai ga damar kisa ba misali zai barka ka rayu kuma abubuwa su zo su canza la'alla wata ran sai ka samu damar da kai ne a sama shine a ƙasa ana wannan ko ba ai yawa in kuma ya ce bari ya karasa maka rayuwa ma zai karasa rayuwar mutun ya kashe ka a ƙarshen kuma lamari iyakar ta kenan a za a mutu za a je gaban mai hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da kai ya tsaye da shi a ƙarshe kuma sai ka zo sama shine a ƙasa don haka karka mutum ya dauka cewa dan an jarrabe shi a nan duniyar wai shikenan ƙarshen lamari kenan ai shi ya gama lalacewa ya mutu ya shiga uku wannan kalmar ba daidai bace duk musibar da za ta same ka karka faɗi wani mummunan abu dangane da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu haƙuri yace qala ta'ala ala inna nasrallahi qarib ala ku saurara lalle nasarar Allah kusa take yace fa hakaza kullu man qama bil haqqi fa innahu yumtahan haka lamarin yake duk mutumin da ya tsaya da gaskiya to za a jarrabe shi kowa ya sani ba sai mun maimaita wannan misali ba wallahi abinda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi kadai ka duba ka gani duk cikin mu ba wanda ya samu wannan la'alla daga baya ma a bayan mu ko a bayanka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu jarraba iri-iri an yi wa mu'minai iri-iri amma kai ka duba ka ga cewa kai ba annabi bane kai ba manzo bane amma ba a yi maka irin jarabawa da aka yi wa annabin ba kana zaune zaman ka lafiya ba wanda ya tsangwame ka ba wanda ya ce idan ka yi addinin nan daidai zai kashe ka amma sai ka ga mutum yana wasa da addini wani wai tsoron bakin mutane kawai surutun mutane kar su ce masa kaza shikenan wai ba zai yi addinin daidai ba kun fahimci zancen da nake yana zaune a cikin gari da jama'a alhamdulillahi jama'a sun karbi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a da yawa an fahimci fa gaskiya tana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wai wani saboda kawai mutanen da suke gindin bishiyar can in sun ganshi tare da waɗanda ake cewa suna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan za a sashi a gaba surutu kawai za a yi gudidi ba mai kwace masa mata ba mai dukan sa ba mai zagin sa ba mai kashe shi amma ba zai bashi yana tsoron kar ai gulmarsa kawai kada mutane su yadda da kai kada su ce wai ba su yadda da kai ba za su tsangwame ka shikenan wannan sai ya raba ka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya zama haka in mutum ya zama haka imaninsa akwai tuhuma Allah ba zai yadda da wannan irin imanin ba mutum ya fito ya tsaya tsakin tsayin da ka yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi addinin Allah addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah Allah ya ba mu wannan irin yaqini yace fa kullama shaddat alaihi wa sa'abat idha sabara wa thabara ala ma huwa alaihi inqalabat al mihnatu fi haqqihi minhatan wal mashaqqatu rahatin وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء وهذه الآية نذير قوله تعالى ما يكي فأنا من أنا ملم سعدي يكي توا دلوك تندع بلائي يزأنني أكمتون وصعبت عليه كما سنن يمس وحلا بلائي إلي إلي يتنكاروك aka jefa ka cikin kwace kasuwancin aka raba ka da kaza aka raba ka da kaza dukiyarka ko yaya ko wani abu ko aka taba ka kai kanka a jikinka ko sara duka mari zagi cin mutunci wulakanci iri iri aka yi maka shi yay tsanani idan sabara idan yay hakuri wa sabara ya doge akan wannan abu kun gane wannan ma'anar idan sabara ko idan sabara in yay hakuri وثابر بالثاء دثاء ثابر بمعنى واظب معنى تكينا ان انت متين ياي ياي يا داغي ياي ثابر معنى ياي مي يا داغي يا ci gaba da abin da yake yi yau to kai hakuri kuma baka koma baya ba in kai hakurin wannan bala'in na yau da aka yi maka to karka zagaya kuma kace to shikenan tunda dai jama'a ba sa so bari ka koma irin abin da mutane suke so kai a'a kai wannan musabara musabara shine ka dage kuma ka ci gaba da wannan abin da yake ne daidai din domin su masu kuntata maka sun gama abin da za su yi kuma ko kuma wannan marhalar ka ci ta ka cinye sai ta gaba kuma kila su sake lalo ta inda za su sake biyowa don haka idan ka ce za ka fasa addini to kuma kai ne ka fadi a jarabawar duniya kuma a lahira za ka fadi amma kai hakuri kuma sannan ka doge ka ci gaba da addinin daidai din ko da sun sake jarraba ka la'alla ma wannan dagewar taka sai ta sa su hakura sai ku rabu da shi ai shikenan mai ba zai daina ba ko ba haka ake cewa ba yauwa an yi tsegumin an yi zagin duk baka hakura ba baka daina ba sai shi kyale shi eh kila dama ba shi da rabo ne raban su suke nufi ba raban Allah ba raban Allah ko insha Allah kana da shi ka tsaya akan addinin Allah yauwa to shine sai yake cewa har yanzu wa sabara ala ma huwa alayhi yadawwama akan wannan abin da yake kai to in qalabatil mihnatu fi haqqihi min hatan sai al mihnatu jarabawa da musifa in qalabat sai ta juya fi haqqihi dangane da shi sai ta koma min hatan wata baiwa ce da Allah ya masa duwa larabci kalma daya ce aka jujjuya harfofin ta zama kalma daban-daban ko wancan mihna wannan kuma minha a ta farko ha'un ce bayan mimu sai nunun ko a wannan ta biyu kuma bayan mimun din nunun ce sannan ha'u kawai bambancin inda ha'un da nunun suke amma ma'ana ta canza yauwa in qalabatil mihnatu fi haqqihi min hatan sai wannan bala'i da jarabawa da Allah ya yi masa sai ta juye sai ta zama wato a baiwa shine minha baiwa da kyauta da Allah maduki zai wa mutum kuma zaka ga a tsarin irin na wannan abu wallahi idan mutum yayi hakuri akan jarabawa da aka yi masa a addini to zaka ga yafi kima hatta a idan waɗanda suka yi masa jarabawa ku je ku tambaya ku bi in aka jarrabe ka ka hakura kuma ka dage baka fasa wannan abun ba kuma shine gaskiya to zaka ga lokacin mutanen da suke cewa ku rubu da shi din nan gamsuwa suka yi cewa a tsaye kake da addinin naka ba za ka canza ba kuma idan aka tashi ko shaida aka neme su su kawo wanda suka gamsu da tsayawar su akan abu duk da ba sa son ka za su ce wani gaskiya yana da gaskiya yake abun sa ko ba shaida ba ce wannan gare shi yauwa amma wanda suka san shi lako-lako yake sun taba shi kuma ya bi cikin sauki sun san cewa dama da gangan yake ina jin kun fahimci abin da ke nufi don haka idan mutum Allah ya yi masa jarabawa ya shiga irin wannan bala'o'in a kore shi daga gida a yi masa menene a yi menene kuma ya dage wallahi ya fi ƙarfi a zuciyarsa kuma ya fi ƙarfi a imani kuma ya fi daraja hatta idan waɗanda ma ba sa son sa to shine sai ke cewa wal mashaqqatu haka nan wahaloli wahalhalu kai za su koma su zama rahatin za su zama wato hutu yauwa ai kun ga dama lafazin da ya mana amfani sai in qalabatil mihnatu fi haqqihi min hatan in qalaba dama haka yake zuwa abinda ya juye ya koma kaza da nasaba yake zuwa wancan saboda muannas ne salim raha jam'in sarahat to shi yasa ya zama rahatin yauwa yace wa aqabahu zalika lintisaru ala alada kuma sannan bayan wannan muhina bayan wannan jarabawa bayan wannan bala'i sai kuma ka samu nasara akan abokan gaba da suke ta kokarin su ga bayan ka sai kaga kai ne kaga bayan su ba ta hanyar tsafi ba ba ta hanyar zuwa gumboka ba ba ta hanyar wani abu ba ta hanyar hakuri da tsayawa akan addinin Allah sai Allah ya dora ka akan su suna gani kai ne a saman su ba yadda za su yi kuma Allah ne wannan abu haka ne ko ba haka ba yauwa sannan kuma sai shi washifa'u ma fi qalbihi min alda'i kuma Allah sai ya warkar masa abin da ke cikin zuciyarsa na wata cuta inda wata cuta da wata damuwa a zuciya Allah madauki sai ya warkar maka wa hadhihi alayatu yace wannan aya nadhiru qawlihi ta'ala tayi kama da fadin Allah madaukaki inda yake cewa am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ko kuna zatan za ku shiga aljanna ne alhali kuwa Allah bai san a cikin ku bai bambanta bai nuna bai ware su wane ne waɗanda jahadu minkum suka yi jihadi su waye kuma masu hakuri kafin ai wannan kawai sai ku shiga aljanna wani Allah na bada labari ne cewa ba zai yiwu fa ka shiga aljanna haka kawai ba tare da an jarabe ka ba mun gane wannan darasin Allah ne yake gaya mana ba zai yiwu ba kana tsammanin shiga aljanna haka kawai za ka shiga ba tare da wata musiba ba sai an jarrabe ka ko da sau ɗaya ne a sa maka wani baƙin ciki dai akan wani abu don ka yadda da addinin nan ka yadda za ka yi aiki da shi sai Allah jarrabe ka da wani abu wasu wanda ba sa so su zo maka da wata fitina ko ta minti ɗaya ce ka samu damuwa ai an jarrabe ka da ita daga ashe kenan kowa yayi imani sai ka samu Allah madaukaki ya jarrabe shi da wani abu ko bala'in da zai sa a ce ana azabtar da ƴan uwanka a wani wuri kai ba kai a ciki wannan bakin cikin da zakai ga ƴan uwana a wani wuri ana azabtar da su shi ma menene jarabawa ce ta wannan bakin cikin da ka samu yau don haka ta ko ina Allah subhanahu wataala zai azabtar da zai iya ba mutum wannan jarabawa wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون الله يسي متاني سنا زتو ني تيوا ذا ابرسو معنى كني كاغي اشي بذا ابر متاني با كنا زتان ذا ابركو معنى با فذا ابركو با كما انا فدا مني هكا ني يوا كوساري تيوا ku tabbatar da cewa ba fa za a bar ku haka kawai ba an ta kwanyi qulu wai su ce amanna ai mun yi imani wahum la yuftanuna alhaliku ba za a jarrabe su da komai ba wala qad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarrabi wadanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu alla lalle zai bayyana ya nuna wa wadanda domin Allah madauki a ilimin sa nan nau'i biyu ne akwai nau'i wanda mun sha magana قديم النوع حادث الاحاد كو اقايدن نن da muka sha magana akan tababun asma'i wa sifat ilimin Allah akwai ilimi na fil azal ya san abu kaza zai auku tun kafin abun ya auku to a lokacin da ya auku ma kuma ya san aukuwar ta sa mun fahimci wannan to wannan nabiyun baya nuna cewa babu na farko dan haka wannan zai yi ne dama ya san da shi amma kuma zai amfani da shi ne dan tabbatar da wani abu a tabbatar da tamyizi tsakanin masu hakuri da marasa hakuri a tabbatar da tamyizi tsakanin wanda suke da gaske da wanda da ƙarya suke a tabbatar da tamyizi tsakanin mu'minai da munafikai shine amfanin wannan nabiyu din ina fata mun gane wannan kuma agun mu ne zai amfani shi yasa kun ga bayyanarwa ce Allah subhanahu wataala zai bayyanar ga waɗanda ba su sani ba sai ce fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadibin Allah zai san waɗanda suka yi jike da gaske suka faɗa sun yi imani kuma har zuci haka abin yake kuma Allah zai san kuma zai bayyana a gane su wane ne waɗanda suke makaryata muna fata Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan hanyar daidai haka nan kuma Allah subhanahu wataala mun ga yana gaya mana cewa lokacin a cikin suratul ahzabi dan malamai suna fadin cewa su malamai suna ganin cewa wannan aya dama an saukar da ita sakamakon abin da ya auku yakin al ahzab wasu suka ce sakamakon hijira ne wasu suka ce yakin uhud ne yau shi yasa har a yakin ahzab Allah madauki aike ce mana ya ayyuhal ladina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار ننني مغنى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا to wannan ayar kun ga tana ƙara ƙarfafa mana fassarar wannan aya da mu karanta yau cewa lokacin da aka hadu da kafirai yakin al-ahzab suka zo Allah madauki yana gaya mana cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku ta saman ku ta kuma ƙasa ta ko ina kafirai ne suka kewaye musulmi akai musu ƙawanya wa iz zaghatil absar lokacin da ido ya zazzaro ya gushe daga inda ya saba tsayawa baya gani sosai kowa idan sa ya zaro hankali ya tashi kuma sannan rai ya zo wuya damuwa da kunci da tunanin mutuwa fa dab take kowa hankalinsa a tashi hunalika butuliyal mu'minuna a lokacin nan aka jarrabu mu'minai kunga shine ibtila'i wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su kunga wannan girgiza ba girgiza kasa bace girgiza zuciya aka girgiza zuciyar su girgizawa wadda take mai tsanani kwarai da gaske kunga ashe kenan Allah subhanahu wataala yana yin waɗannan domin wata hikima ta sa wannan akwai daga cikin ɗan hikimomi da suka shafi wato ibtila'i didda naga lokacin ba zai ishe mu ba zan fadi dai ko kadan ne ko biyu daga ciki akwai inayatullahi tabaaraka wa ta'ala bi hadhihi al-umma Allah yana nuna damuwarsa da wannan al'ummar wannan ayoyin tasliya ce gare mu me ma'anar tasliya rarrashi ne Allah na rarrashin wannan al'ummar saboda damuwarsa da wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan aya ta tabbatar mana ashe akwai aljanna. Aljanna tana nan gaskiya ce. Sannan kuma ta nuna mana imani ba da baki bane kawai sai an jarraba ka. Sannan ta nuna mana hikimar Allah da yake jarrabar mu'minai. Sannan ta nuna mana har yanzu dan a gane wane ne mai gaskiya wane ne mai ƙarya. Sannan ayan nan ta nuna mana ashe mutun yana roƙon Allah ya taimake shi. Mata nasrullah, Allah ya ba mu taimako. Yawwa a rika roƙon Allah, Allah ka taimake mu. Sannan kuma mu'minai waɗanda suka yi imani da manzanni, to manhajin su irin manhajin annabawan su ne. Hanyar su ita ce hanyar annabawan su. Shi yasa aka hada su tare. Hatta yaqulu ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saboda me? Manhajin mutanen su ne manhajin annabawan. Hanyar da annabawan suke bi ita ce hanyar mabiya da'iman. Allah ya hada mu da manzanmu sallallahu alaihi wasallama akan kuma hanyarsa. Abu na ƙarshe cewa ashe haƙuri yana daga cikin sabubban shiga aljanna. Haƙuri yana daga cikin mene? Sabubban shiga aljanna. To muna fata Allah madaukaki ya ba mu haƙuri, Allah kuma ya jarrabe mu da abin da za mu iya haƙuri a kansa. Mu yi haƙuri kuma mu sani cewa jarrabawa ba alama ce ta ƙiyayya ba. In Allah ya jarrabe ka ba alama ce ta ƙiyayya ba, alama ce ma ta son ka. Wani yanzu ka duba mutum, in babban mutum ne aka ce ya aiko maka da ko zagi, ko zagi ya aiko maka, sai ka ji ashe kai ka kai matsayin ma da har an tuna ka, ko ba haka bane? Agun wani har ma ya ambace ka ma ya ce baka da kirki, ai a lokacin zaka ji dadi ko? To haka mumini yake. Kar ka ji cewa dan an jarrabe ka, ai fadar Allah ce ta jarrabe ka saboda tana son ka. Kaga bambancin mumini da kafiri ta wannan gefen. Kafiri nasa ibtila'in babu rida a ciki, ba yarda daga Allah. Kai kuwa ibtila'in ka akwai yarda. Muna fata Allah madaukake yarda da mu. Kamar yadda na ambata mana insha Allah darussan nan za su zama sa'a ɗaya kawai za mu riƙa yi, wannan minti 55 ɗin haka za mu riƙa haƙuri da shi insha Allah. Allah ya sa mana albarka abinda aka samu. Inda wasu tambayoyi ma tara su gobe sai mu karanta kafin a fara karatu. Ya zama haka dai za mu riƙa yi karatun, ya zama insha Allah awa guda. Domin amfanin duk abin da aka faɗa ɗin masu son su ji a wani wuri za su ji shi insha Allah ba tare da wani abu ya fita ba. Allah santa Allah ya sa mu dace. Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.